rock de la planète. Et ils le seront toujours. Ils seront aussi les derniers.
Fashion House na muryar Amurka ke magana daga Birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan daren naku wanda yayi daidai da karfe 4 da rabi na marece agogon gundumar Colombia. A yau Asabar 19 ga watan Yuni shekara ta 2021, mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto daga shalkwatar sojojin Najeriya a game da ayyukan ta'addanci a ƙasar. Su kuwa masana suna ganin cewar lokaci yayi da ya kamata Najeriya ta dunkule ta zama ƙasa ɗaya. Bayan nan muna tafe da shirinmu na amsoshin tambayoyinku, wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mu fara da jin cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Dan takarar shugaban kasar Iran mai sassaucin ra'ayi ya amsa cewa ya sha kai a hannun mai tsatsauran ra'ayin riƙau kuma ƙwararre a harkar shari'a Ibrahim Raisi. Ina fatan gwamnatinka ƙarƙashin shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei za ta kawo annashuwa da ci gaba ga kasar mu, a cewar tsohon gwamnan babban bankin kasar Abdul Nasir Hammati da ya rubuta ga wani nasarar a cewar kafafen yaɗa labarai. Iraniyawa sun kaɗa ƙuri'a jiya Juma'a a zaben shugaban ƙasar da ba a fito ba sosai, kuma wanda ba a samu mai ja sosai ba da fitaccen ɗan takara Raisi. Babu alƙaluma a hukumance daga ma'aikatar cikin gida na ƙiyasin adadin waɗanda suka kaɗa ƙuri'a har zuwa lokacin da aka rufe rumfunan zaɓe da ƙarfe 2 na asubahin yau Asabar agogon ƙasar. Cibiyar tattara bayanai kan cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins ta ce zuwa yanzu mutane kimanin miliyan 177.8 ne suka kamu da cutar a duniya, sannan kuma miliyan 3.8 suka mutu. Amurka na ci gaba da zama ta farko a yawan mutanen da suka kamu da cutar wajen miliyan 33.5, sannan sai India mai miliyan 29.8. Shugabar Jamus Angela Merkel da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun kira ga kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turai je jama'a da su saka ido sosai kan yaduwar sabon nau'in cutar corona, sannan suka yi kira ga kungiyar da ta tsara yadda za a rika bude iyakokin da aka rufe saboda cutar a yankin. Har yanzu ya zama dole mu yi taka tsantsan saboda mu samu bazarar sama mai cike da walwala, abinda Merkel ta faɗa kenan a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin Berlin gabanin shugabannin biyu su yi wata liyafa mai tafi da aiki. Wasu manyan shugabannin kamfanin jaridar nan ta Apple Daily da ke ƙasar Hong Kong sun gurfana a kotu a yau Asabar a zargin da ake masu na haɗin baki da wasu, kuma an hana su beli bayan da gwamnati ta kullo da wata dokar bugun 'ya'yan kaɗanya wadda aka auna kan wannan jarida mai matukar sukar China. Ana zargin babban edita Ryan Lo da kuma babban shugaban kamfanin Chin Kyung Hong da haɗa baki da wasu 'yan ƙasashen waje don yin zagon ƙasa da tsaron cikin gidan China saboda wasu jerin rubuce-rubuce da 'yan sanda suka ce na kiran da a ƙaƙaba ma China takunkumin ƙasa da ƙasa. Babban alkali Victor Su ya ce babu wata isasshiyar alamar da a ta bakinsa za ta sa kotun yarda cewa waɗanda ake zargin ba za su ci gaba da aikata abubuwan da ka iya yin illa ga tsaron ƙasa ba. Ma'aikatar lafiyar Isra'ila yau Asabar ta tsaya kai da fata cewa rukunin rigakafin cutar COVID-19 da Falasina suka ki su karɓa da cewa ya kusa yin kwantai a ta bakinta mai cikakken inganci ne. Jiya Juma'a hukumomin Falasino sun soke wata yarjejeniya wadda a ƙarƙashinta Isra'ila za ta samar da zibi miliyan 1 a madadin waɗanda za su samu daga kamfanin Pfizer a ƙarshen wannan shekarar. Mai magana da yawun hukumomin Falasino Ibrahim Melhem ya ce rukuni na farko na rigakafin na Pfizer da Isra'ila ta turo a tabakin sa ba su da ingancin da aka zayyana a yarjejeniyar. Saboda haka Prime Minister Muhammad Shite ya umarci ma'aikatar lafiya da ta soke yarjejeniyar. Wani babban janar din sojin Amurka ya yi gargadi je jama'a cewa ta'addanci na wanzuwa a tabakin sa tamkar wutar daji a wani babban sashi na Afirka, kuma al'amarin na buƙatar kulawa daga duniya. Yayi wannan furucin ne yayin rufe wata babbar rawar daji da ta hada sojojin Amurka da na Afirka da kuma na Turai.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Baya ga labaran duniya, bar mu shiga taskar rahotanni. A cikin yaki da ta'addanci da kokarin ganin an maido da zaman lafiya cikin al'umma, shalkwatar sojin Najeriya ta ba da tabbacin cewar dakarunta sun dukufa wajen ganin sun ceto sauran ɗalibai na kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin Yawuri da malamansu waɗanda 'yan bindiga suka sace suka yi garkuwa da su. Wannan sanarwar tana fitowa ne daga birnin tarayya Abuja. Wakilin muryar Amurka a shalkwatar tsaro Hassan Mainakaina na ɗauke da ƙarin bayani.
Kakakin hedikwatar sojojin Najeriya, Brigadier General Onyema Nwachukwu, ya ce yanzu haka dakarun ƙasar da ke aiki ƙarƙashin rundunar Operation Hadarin Daji da ke aikin samar da zaman lafiya a shiyar arewa maso yammacin Najeriya na can sun yi wa 'yan fashin dajin nan da suka sace ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke Yawuri kofar rago. Sojojin waɗanda suka samu ƙarin dakaru sun mamaye baki ɗayan dajin, kuma suna ɗaukar duk wani mataki cikin ƙwarewa da jajircewa don cimma nasara. Kuma tun ajiye ne dakarun na Operation Hadarin Daji suka fara murƙushe waɗannan 'yan ta'adda. Mataimakin kwamandan rundunar Operation Hadarin Dajin kenan, Air Commodo Abubakar Abdulkadir, ke bayyana cewar bayan samun rahoton satar ɗaliban a birnin na Yawuri, sun gaggauta a shiga cikin dajin ta gaban 'yan ta'addan inda suka datse hanyar da za su ƙullo, kuma aka buɗe masu wuta bayan sun iso, inda aka kubutar da ɗalibai guda biyar da malamai guda biyu. Amma abin bakin ciki, mun rasa ɗalibi guda ɗaya. Bari in tsaya nan don bana son yin bayani da yawa. Masu sharhi 'yan asalin jihar ta Kebbi irin su Shaibu Mungadi na ganin amfani da ƙarfin soji na da muhimmanci, amma bisa wasu sharuɗoɗi.
Da dai a ce akwai isasshen su kansu ma'aikatan tsaro, yawan su ya kai yanda ake so, kuma suna da amfani da fasahohi na zamani waɗanda su 'yan ta'addan ba su da shi, ko kuma suna da makamai waɗanda 'yan ta'addan ba su da shi, ko kuma wato zarge-zargen da ake cewa ba haɗa kai tsakaninsu sun zama ko suna zama 'yan marina tsakaninsu, shi ma aka kawar da shi, aka kawar da cin hanci cikin harkar tsaro, sa'annan aka jajirce. To ina tabbatar maka nuna ƙarfi a nan zai fi lalama muhimmanci. Amma in dai har ba ƙarfin, ba ma'aikatan tsaron isasshe, ba kayan aiki isasshe, dan waɗanda ya faru kuma ana zargin cin hanci da rashawa, arewa da ƙarauma ana zargin cewa akwai ɓata gari daga cikin ma'aikatan tsaro a Najeriya, to matsawar ana samun irin waɗannan masu karan tsaye ga dukkan tsare-tsaren da ake yi, to gaskiya dole a rungumi waɗannan hanyoyi biyu. Hanyoyin lalama ga waɗanda su 'yan ta'addan da ke buƙatar a yi lalama, za a ma iya amfani da waɗanda suka rungumi lalama domin a yaƙi waɗanda suka bijire. Waɗanda suka bijire kuma sai a tashi haikan a yaƙe su yanda ya kamata.
Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu da ke fatan ceto ɗaliban na Yawuri na fatan ɗaukar waɗannan kandagarki don gujewa akwai irin haka nan gaba.
Shi tsaro wanda ya kamata a yi ma makaranta, tsaro ne wanda yake da matakai uku. Matakai wanda suke ainihin cikin makarantar, wanda kuma na inganta tsaro ne a ƙarfafa tsaron a ciki, don koda an samu irin haka, to lokacin da zai ɗauka ya zan lokaci ne mai tsawo. Abu na biyu shi ne tsaro na waɗanda ke aiki a makarantar. Na uku wanda kuma shi ya fi muhimmanci shi ne tsaro na cikin garin da makarantar take ciki.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A ci gaba da neman bakin zaren warware ƙalubale na masu satar mutane, dattawa, manyan 'yan siyasa, malaman addinai da sarakunan gargajiya a Najeriya suna kira da cewar duk wani ɗan ta'adda da bai zama mai kunnan kashi ba da ya jingine wannan akidar tasa. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya hada mana rahoto dangane da wannan kirayen.
Faruk Aliyu ya ce lamarin na da ban mamaki, inda akan samu matasa makiyaya da ke fakewa da an sace musu shanu sukan auka wannan muguwar ɗabi'ar da a ƙarshe za ta yi sanadiyar rayuwarsu ko ta danginsu. Aliyu, wanda ya ce shi ma ba Fulatani ne gaba da baya, ya ja hankalin makiyayan cewa an fahimci korafinsu a yanzu kuma ba ribar sacewa da ƙara talauta yankinsu.
Za ka kanta ‘yan uwanmu Fulani su suke yi wannan ta’addanci, saboda haka ina kira gare su su rufa mana asiri, su yi wa Allah, su yi wa Annabi, su daina wannan ta’addanci da suke, domin za ka ga yawancin ma mutanen da suke wa talaka ne ‘yan uwansu ba daidai ba ne. Muna kira gare su don Allah su daina, amma idan ba su daina ba, to ba mu da wani abu illa mu ma mu fito mu kare kanmu yadda hukuma take kokarin kare al'umma. Amma muna fata ma Allah a cikin ikonsa, yawancin su musulmai ne, ‘yan uwanmu Fulani, da kunya a ce yau ga ba Fulatani ya je yana fyaɗe, yana sata, yana katanga da mutane, suna shiga gidajen mutane, suna abubuwan da saga dama. Don Allah don Annabi ‘yan uwanmu ku daina wannan abu, don Allah don Annabi ‘yan uwanmu ku daina wannan abu. Muna fata Allah ya sa su ji irin wannan kira da shugabanni suke da malaman addini kan cewa a daina wannan abu, a daina wannan abu, domin kanmu muke cuta a matsayinmu na arewa.
A nasa sharhin dattijan siyasar arewa a jihar Akko, Alhaji Lamido Umar Tikaire ya ce halin da aka shiga ya zo ne bayan sakaci da halin ko'in kula ga mazauna daji tsawon shekaru.
Har abu ya tabarbare tun shekaru aru-aru Fulanin jejin nan, ko mu ce musu mbororo ne, ko Fulanin shanu ne, ko Fulanin jeji ne, ko makiyaya ne, tun da muke malaman addinin mu babu ruwansu da su, babu ruwan sarakunan mu da su, babu ruwan hukumar mu ta karamar hukuma da su, babu ruwan gwamnatin jiha da su, babu ruwan gwamnatin tarayya da su, suna raye kamar dabbobi kawai. Ta ya za mu samu lafiya?
A taron uwar kungiyar makiyaya mai yace Allah kwanan nan a Abuja, shugabar mata ta kungiyar ta jihar Ikiti Amina Ibrahim ta ce akan samu kowace kabila a barayin, kuma sai an daina furta kalamai masu zafi kafin samun maslaha.
Abin da ka dogara da shi an kama shi an halaka shi, gobe da me zaka dogara? Kuma baka iya masana'a ba. Ina da kishin cewa in ja gwamnoninmu na arewa, saboda akwai gwamnoninmu na arewa da dama da suke cewa Fulanin mu wai ma mutane ne ko dabbobi ne, ashe kana kyamatan dan uwanka dan kana shugabanci?
Yayin da jami'an tsaro ke cewa suna fafata don murkushe miyagun irin talakawa, suna cewa sai sun daina jin ana sace yara daga makarantu kafin su yi ajiyar zuciya. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. To tun bayan da kasar Saudiya ta shelar dakatar da ƴan kasashen waje daga zuwa aikin hajin bana, da kuma takaita yawan ƴan kasar da za a bari su yi saboda cutar corona, masu sauraron mu da dama suka sake shiga yin tambayoyi ko fatawoyi kan ko shin an taba hana ayyukan haji a tarihi, kuma ba su da dalilan ne. Yau za a ji kashi na farko na ansoshin da Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri ya bayar bara, za kuma a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan makomar shugaban Boko Haram Abubakar Shekau. To idan dimbin masu sauraron mu na tare da mu, ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama, irin su Baban Diman Mambandi da Iliya Mai Shayi Garkin Daura da kuma Sade Sa'idu Daura da dai sauransu, da ke son ɗan takaitaccen bayani kan gugurmayar shugaban Boko Haram Abubakar Shekau da kuma makomarsa ta marigayi ko akasin hakan. Daga bakin ƙwararre kan harkokin tsaro Dr. Kabiru Adamu, wanda zai ɗan koma baya ya ɗora kan yadda ƙungiyar Boko Haram ƙarƙashin Shekau ta bambanta da sauran ƙungiyoyin ta'addanci.
akwai bambanci na aƙida, akwai bambanci na yadda suke kokarin gudanar da ayyukansu, da kuma alaka tsakanin su da ita uwar kungiyar IS, da kuma alaka tsakanin su da kungiyar Al-Qaida. To haka tafiyar ta muka yi ta fahimtar tafiyar tun daga shekara 2016 ana samun irin wannan fadace-fadacen. Sai kuma muka fahimci bisa ga bayanai da muke samuwa cewa kungiyar daular Islamic State a Afirka ta Yamma ita in ta haɗu da membobinsa yawanci wa'azi take yi musu da niyyar cewa su tuba su koma su rungumi aƙidar ta. Ita shi kuma membobinsa idan suka haɗu da membobin wancan kungiya yawanci kashe su suke yi, ba sa wasu wannan dama. To haka ma suke yi ma jama'a. Ko san kuma dama Umul Abaya san matsalarsa da ya samu da uwar kungiyar kenan. To a wannan tafiyar ne har aka zo aka muka samu labarin cewa an samu dakaru daga kungiyar daular Islamic State in West Africa Province wa'inda aka tura Libya suka je suka yi horo har suka dawo Nigeria, da aka kuma samu wani komanda wanda ya tura kungiyar ta bashi umarni cewa ya je cikin dajin Sambisa inda ake tunanin shi shugaban kungiyar wato Jama'atul Al-Sunnah da wato Al-Jihad yana nan ciki. To a karkashin wannan ne muka samu labarin cewa ya shiga din da wayannan dakarun guda 300, kuma har an je ayin ta gwabza fada tsakanin kungiyoyin biyu. Aka zo kuma su kungiyar daular Islamic State wadda ke Afirka ta Yamma suka yi nasara akan nasa kungiyar. To a nan ne kuma suka zo suka yi kokarin magana da shi kan ya amince cewa ba shi bane shugaba, ya yi mubaya da wanda yake shugabancin shi daular Islamic State in West Africa Province ya kiya. To ana cikin ma magana ne yadda bayanai ke nunawa ya tayar da bam wanda ke jikinsa ya kashe kansa, ya kuma ya kashe wanda shi aka tura ya kashe shi din. To a karkashin wannan ne kusan makafa masu zaman kansu suka tabbatar da cewa ya mutu. Yanzu nan kuma sai ga bayanai suna fitowa cewa ita kungiyar daular Islamic State wadda ke Afirka ta Yamma ta fitar da wani saƙo, ta tura ta yada ma kafofi wadda dama takan yada musu, da cewa lalle Abubakar Shekau ya kashe kansa. Takaice dai kusan abin na kusan ƙarshe wanda muke jira ya tabbatar da cewa mutu Abubakar Shekau gashi nan, baya ga ɗaukan wani sashi daga halittarsa aje a tabbatar ta hanyar kimiyya, wannan za mu ce shi ne kusan hanya ko guda kwara wadda ta haɗu da sauran wadda za a tabbatar da cewa lalle ya mutu. To a takaice dai za mu iya cewa dukkan bayanai waɗanda ke nan sun nuna cewa lallai haka ɗin ne ya mutu.
To Dr. Kabiru Adamu, tunda yanzu an tabbatar cewar Abubakar Shekau ya mutu, menene zai kasance makomar kungiyarsa da kuma sauran komandojinsa a filin daga?
Dangane da makoman kungiyarsa, to dama irin waɗannan kungiyoyin suna da tsari wadda ko da an kashe shugabansu za ka ga an samu wani komanda ya zo ya mai mamaye rarrabar mulkin an ci gaba da kuma tafiyar. To amma inda na sake da tsagarkiya kasancewa a irin wannan fadan ne, kuma sai bayanai suka fito ita uwar kungiyar wato daular Islamic State wadda ke Afirka ta Yamma ta tattara komandojinsa ta ba su zaɓi. Wa'insu sun karɓe ta, wa'insu kuma ba su karɓe ta ba, kuma muna da labarin cewa an karkashe su. To ba shakka akwai wa'insu komandojinsa wa'inda za mu ce ba kusa suke da shi ba. Misali akwai wanda ake ce ma Bakura, yana can tsakanin Niger da iyaka da Nigeria, kuma yana da ƙarfi. To irinsu suna da zaki ko su yadda su karbi wannan tayi da ita daular Islamic State wadda ke Afirka ta Yamma, ko kuma su ci gaba da gwagwarmaya su. To haka ma wayansu komandojinsa wayanda ma bamu ma san su ba tukunna suna iya kasancewa wannan, wayansu daga cikinsu kuma na iya tahowa nesa da nan yankin tafkin Chadi zuwa tsakiyar Najeriya da zukan da ake nan su ci gaba da gwagwarmayansu. To dai wannan abu ne mai iya yiwuwa wanda lokaci ne kadai zai fitar da wannan. Amma kan tasirin kungiyarsa a nan tafkin Chadi ya ragu sosai, ba shakka komai na iya faruwa daga baya dangane da yadda kungiyar za ta kasance.
Me kuke hasashen zai faru ne nan gaba?
Wato Malam Hassan, don ansa wannan tambayar sai mu duba menene burin ita kungiyar daular IS da ke Afirka ta Yamma wadda ga dukkan alama yanzu ita ke take da karfi kuma take iko dangane da dai ayyukan ta'addanci a nan yankin tafkin Chadi da arewa maso gabas na Nigeria. Na farko dai Mila Kirchwa ta so burin ta wanda yafi muhimmanci shine ta kafa daular musulunci irin ga irin nata fahimta a wannan yankin, wanda kuma zai hada da arewa maso gabas na Nigeria da wani yanki daga Chadi da kuma Niger da mai wakila mahadda Cameroon. To idan har ta yanzu dai a fahimtar ba ta da burin mallakan wuri da iko da shi, shi yasa tunda wannan gwamnati ta hawo yadda aka fitar da kesu daga yankunan da suka mallake suna gudanar da su tun lokacin ba mu kara gani haka ba, don misali ba za su iya rike wurin ba, amma don ba su da burin koda kuma sun rike ga dukkan alama gwamnati na amfani da karfi ta hiddasu. Abu na biyu shine yadda ita ba ta kashe-kashe na babu bambantawa misali tsakanin wanda ba musulmai ba da wanda suke musulmai. To muna iya ganin ta ci gaba da kokarin cimma burinta tare da kaima jami'an tsaro hare-hare, don ita kusan inda ta fita kenan daban ta fi kaima jami'an tsaro hare-hare. Abu na uku shine yadda za ta ringa kaima waɗanda ba musulmai ba hare-hare, kusan da kuma waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu wato NGOs. Tana da fahimtar cewa yawancin NGOs nan suna zuwa ne da burin leken asirin ƙasa da kuma kokarin wato canza addinin waɗanda suke ba mu tallafi. To dukansu ita wannan kungiya na daular Islamic State wadda ke Afirka ta Yamma za su iya ringa kai musu hare-hare saboda wannan fahimtar. So wannan a wannan yanayin kuma su ɗan jama'a wanda ke zaune garuruwa a wannan yankin wannan abin zai iya shafan su, wato suna tsaka mai waya ke nan. To a takaice dai a ɗan ƙaramin lokaci ba ma tunanin za a ga wani sauki ga yanayin da ake ciki. Saukin kawai da za a iya gani shine samun ragi daga irin bama-bamai na wanda suke tashi na matsayin na kanta mai uwa da wadi, wanda shi kungiyar shekau wata jama'a al-sunnah da jihad ba ta bambantawa takan tura yara wani lokaci samun bama-bamai su je kasuwa. To ita kungiyar daular Islamic State wadda ke Afirka ta Yamma ba ta da wannan aƙidar, kuma ba ta ma yarda da masu sama yara ba ko mata bama-bamai har ta tura cikin kasuwa. To dai dan karamin bambanci kenan, ba haka ba, dukkan su buri ɗaya suke son cikin ma wato kafa daular Islamiyya a Afirka ta Yamma da kuma wani yanki daga yankin tafkin Chadi.
To sai kuma an so shin tambayoyin dimbin masu sauraron mu irin su Garba Yusuf Bauchi da Mai Nasara Huntuwa da dai sauran masu saurare da ke son sanin ko a tarihi an taɓa dakatar da aikin haji da kuma dalilan hakan. Idan ana tare da mu ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kashi na ɗaya na ansar.
Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Kamar yadda masu sauraro suka buƙaci sanin ko sau nawa aka sauke aikin haji a ƙasar Saudi Arabia da kuma dalilan da yasa aka sauke aikin haji din, to babu shakka bisa dogon nazari da kuma bincike da muka yi gwargwadon hali mun gano wasu abubuwa wadda suka janyo dalilan wato sauke aikin haji da kuma wato ainihin ko sau nawa aka sauke din a takaice. Babu shakka a tarihi akwai lokuta da dama da suka tabbatar da cewa ba a yi aikin haji a wasu shekaru da suka gabata ba, wadda kuma tun daga farkon asasa wannan daula ta ƙasar Saudi Arabia wato na ainihin wato shi Abdulaziz bin Saud tun daga shekara ta 1932, to babu wani bayani na sauke aikin haji duk da ainihin wato tun daga lokacin da aka yi wata mura ta tsuntsaye ta ƙasar Sipaniya a shekara ta 1917 zuwa da 18 wadda ya kashe da dama daga cikin mutanen duniya a wancan lokaci. To amma a ƙasar Saudi Arabia gashi bana an soke wannan aikin haji, to babu shakka akwai abubuwan lura kamar haka, wadda dai bincikenmu ya tabbatar mana da cewa akalla an taba soke aikin haji har sau 40, wadda yake da dalilai daban-daban wadda suka kawo dalilin soke aikin haji din.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin ciki har da kashi na biyu na ansoshi kan batun dakatar da aikin haji a tarihi. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na harkar tsaro Hassan Maina Kaina da Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri da wanda ya hada mana sautin Hailu Haile, ni Ibrahim Kalma Si Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.
Zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Dan takarar shugaban kasar Iran mai sassaucin ra'ayi ya amsa cewa ya sha kai a hannun mai tsatsauran ra'ayin riƙau kuma ƙwararre a harkar shari'a Ibrahim Raisi. Ina fatan gwamnatinka ƙarƙashin shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei za ta kawo annashuwa da ci gaba ga kasar mu, a cewar tsohon gwamnan babban bankin kasar Abdul Nasir Hammati a wata wasikar da ya rubuta ga wanda ya nasarar a cewar kafafen yada labarai. Cibiyar tattara bayanai kan cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins ta ce zuwa yanzu mutane kimanin miliyan 177.8 ne suka kamu da cutar a duniya, sannan kuma miliyan 3.8 suka mutu. Amurka na ci gaba da zama ta farko a yawan mutanen da suka kamu da cutar wajen miliyan 33.5, sannan sai India mai miliyan 29.8. Wasu manyan shugabannin kamfanin jaridar nan ta Apple Daily da ke kasar Hong Kong sun gurfana a kotu a yau Asabar a zargin da ake masu na haɗin baki da wasu, kuma an hana su beli bayan da gwamnati ta kullo da wata dokar bugun 'ya'yan kaɗanya wadda aka auna kan wannan jarida mai matukar sukar China. Ma'aikatar lafiyar Isra'ila yau Asabar ta tsaya kai da fata cewa rukunin rigakafin cutar COVID-19 da Palestina suka ki su karɓa, da cewa ya kusa yin kwantai ta bakinta mai cikakken inganci ne. Jiya Juma'a hukumomin Falasɗinu sun soke wata yarjejeniya wadda a ƙarƙashinta Isra'ila za ta samar da zubi miliyan 1 a madadin waɗanda za su samu daga kamfanin Pfizer a ƙarshen wannan shekarar. Mai magana da yawun hukumomin Falasɗinu Ibrahim Melhem ya ce rukuni na farko na rigakafin na Pfizer da Isra'ila ta turo a ta bakinsa ba su da ingancin da aka zayyana a yarjejeniyar. Saboda haka Prime Minister Muhammad Shite ya umarci ma'aikatar lafiya da ta soke yarjejeniyar.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safanku ƙarfe 6 agogon Najeriya, Nijar Kamaru, ƙarfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti, Hailu Haile. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, ku kuma mu ƙara sauni lafiya. Bis salam.